الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 12 ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ana lokacin da mutum yake wucewa kuma ana wucewa daga zai tsaya ne ya tsaya mata ko kuma yana kan
kamar kaka yayi zango
kamar kana wucewa ita ma ana wucewa da ita zaka tsaya ka tsaya ko kuma sai wanda yake zanna ana wucewa da ita
to shi na san hadisi da yazo abin da yake fa'idantarwa shine cewa idan ana wucewa da gawa akan tashi a tsaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci an wuce da gawa manzon Allah ya tashi ya tsaya sauran jama'ar da suke tare da shi suka ki tashi sai yake tambaye su me yasa ba kwa tashi suka ce ya rasulullahi gawar bai gude ci sai yake cewa alaysat nafsan shin gawar bai gude ba rai bace ba har ma yake bayyana illar da tasa ake tashi a tsaya wato girmama al'amarin mutuwa ne wanda Allah ya kaddara ma bayinsa wanda girmamawar a ƙarshe takan koma ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wannan hadisi yana tabbatar da wannan tashi a tsaya ba bambanci tsakanin gawar mumini da gawar arni sai yake cewa kuma in kamar misali mutum yana cikin tafiya sai ya tsaya har gawar ta gitta shi to amma wannan hukunci gaba daya an shafe shi na tsaya ma gawa ga wanda yake zaune ya tashi ya tsaya ko wanda yake cikin tafiya ya tsaya har ta gitta shi wannan hukunci an shafe shi domin akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo daga baya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina tsaya ma gawa kamar yanda hadisan suna cikin littafin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa Ahkamul Janaiz wa Bid'aha anan ya koro hadisan da suka tabbatar da cewa wancan hukunci an shafe shi amma tare da cewa daga cikin wasu daga cikin malamai su suna ganin har yau hukunci yana tabbace amma dai a magana mafi rujiya ya an shafe wannan hukunci na'am wai dangane da musuluntar wato arni so da yawa sai ka ji an ce a tseren juma'a a kai shi masallacin juma'a wai ya musulunta liman ya musuluntar da shi wannan kuskure ne wanda yake babba to kafin juma'ar in ta zo Allah ya karbi rayuwarsa ba idan mutum Allah ya jefa hasken musulunci a cikin zuciyar shi ya ce yana son ya musulunta to kar a yi jinkiri kowane musulmi yana iya lakanta masa kalimatu shahada an gane ko kana fada yana fada ka lakanta masa in ka lakanta masa in dai kalimatu shahada to ya zama musulmi sannan yi masa bayani game da abin da musulunci ya kunsa da karantar da shi dokokin musulunci kuma sai a je a damka shi a hannun masana an gane ko malamai su karantar da shi su nuna masa wannan kalima da ya faɗa ga abin da ta kunsa kuma ya san cewa ga nauyin da yake kai shi amma maganar cewa wai a je masallacin juma'a anan za a bayyana shi gaban jama'a ya musulunta wannan kuskure ne wanda yake babba duk wanda ya zo musulunta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke yin kike musuluntar da shi ya kalimatu shahada babu wanda manzon Allah ya taba jinkirta shi cewa sai lokaci kaza ko sai jama'a sun taru ko sai ranar juma'a gane ko shi aiki na alkhairi ba a jinkiri a cikin shi da zaran abu ya samu to ayi gaggawa a zartar da shi kuma wani kan iya cewa to ai dan jama'a su san shi ai ba dole bane ba sai kai zai jama'a sun san ka ubangijin da ka musulunta ka meka wuya da ji da bi zuwa gare shi shine abu na farko wanda yake kanka kuma yau da gobe in dai har mutum musulunci na gaskiya ne to ai zai ringa aikata ayyuka na ibadu tare da jama'a zai ringa zuwa sallah ta jama'a zai ringa zuwa juma'a da sauransu na'am ba sanarwa ba cigiya abinda muke so mu gane sanarwa da ban cigiya da ba an gane ku ita sanarwa shine ake kira al-i'lan ko kuma kace al-i'lam bin nun aw bil mim sannan ita kuma cigiya ita ce al-insha da ma'ana mutum ya ringa ba da cigiyar wani abu wanda yake inash wanda ya tozarta to shi kuma nassin hadisin da yazo shine yake cewa idan kuka ji wani na cigiya a cikin masallaci bazan Allah ya ce ku ce da shi la radda Allahu alayka kar Allah ya dawo maka da abin da ka rasa in kuma sai da sayarwa ne kuka ji mutum yana tallata kayansa a cikin masallaci bazan Allah ya ce ku ce da shi kar Allah ya sanya albarka a cikin kasuwarka la arbaha Allahu tijarataka kar Allah ya sanya riba wato ga wannan kasuwa taka dan haka shi wannan sanarwa misali kamar wani ya manta wani abu sanarwa ce ko kuma a ce lokaci kaza misali ana wani taro misali ana wani wa'azi ko misali akwai wani daure aure da za a hadu ayi wannan duka sanarwa ce ba cigiya ba ce ba dan haka shi masallaci an gina shi ne domin ibada ba wuri bane ba na duk wanda kayan shi ya bace ya zo masallaci ya cigiya an gane ko ita kuma wannan sanarwa abu ne wanda yake kamawa kenan cigiya daban kuma sanarwa daban kenan abubuwa ne biyu mabambanta kar a kwatsa su ita sanarwa halakci amma cigiya haram ne masallaci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah ya zama wajibi ku dogara ba ga wani ba in har kun kasance mu'minai na hakika wanda kar mu manta bayani ya gabata wato akan wannan babi da ayoyin da malam ya zo da su a karkashin baban da wato hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda yake fada cewa fadar hasbunallahu wa ni'mal wakil farkon wanda ya fadi ta shine annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta galibu lokacin da aka jefa shi sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana Allah ya isar mana madallada abin dogaro ma'ana ya isar mana game da duk abin da muka sa gaba duk abin da muke da bukata da shi to wannan ba wanda zai sadar da mu da shi in banda Allah duk abin da muke tsoro babu wanda zai ba mu tsaro da kariya game da shi in banda Allah shine ma'anar hasbunallahu ma'ana Allah ya isar mana kenan abinda kake buri ba wanda zai hada ka da shi in banda Ubangijinka duk abinda kake tsoro ba wanda zai baka kariya game da shi in banda Ubangijinka to wannan kuma yana tabbatar da fa'idar dogaro ga Ubangiji subhanahu wata'ala kenan sai ce wa ni'mal wakil madallada abin dogaro idan aka ce alwakil shine wanda aka meka masa wuka aka meka masa nama ma'ana ka meka masa lamarinka gaba daya to shi ko duk wanda ya dogara da Ubangiji subhanahu wata'ala to ba maganar ya tafi kamar yadda yace wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa shi ne sai yake cewa wa qala ha Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Muhammad tsiran Allah da aminci ya tabbata a kansa da sahabbansa sun faɗi ita wannan kalima hina qalu lahu lokacin da wasu jama'a suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum lalle fa waɗannan mutane wato sun koma tattaruwa saboda su dawo su yaƙe ku fakhshawhum wato ku tsorace su fazadahum imana faɗa musu haka sai ya dada musu imani da Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya zo Abu Sufyan bayan an gama yaƙin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutum 70 daga cikin mabiyansa sun samu shahada ga raunuka tare da mafi yawan sahabban da suka fita fagen dagar ga gajiya da suke tare da ita sun kama hanya sun akan hanyar dawo wasu Madina sun kusa Madina sai wasu suka isar musu da sako wasu fatake wanda Abu Sufyan ya ba su sakon cewa idan suka zo su faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ga su nan fa suna kan hanyar dawowa za su dawo su kara fatattakar su ma'ana su fitar da su daga birnin Madina to a lokacin nan su waɗannan fatake da suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka isar masa da sakon da aka ba su suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum innan nasa lalle su waɗannan mutane su wa kenan Abu Sufyan da mabiyansa qad jama'u lakum tabbas wato sun koma haduwa domin su dawo su yaƙe ku fakhshawhum suka ce ku tsorace su ma'ana su waɗannan mutane suke faɗa ma manzon Allah da mabiyansa wai fakhshawhum ma'ana ku yi ta kanku Ubangiji ta'ala ya ce fazadahum imani faɗa musu hakan sai ya dada musu imani manzon Allah ya ce a koma a lokacin nan manzon Allah da mu'minai suka sake daura wata damara ta yaki suka dawo har sai da suka zo wurin da ake kiran shi Hamra'ul Asad manzane ko hanya ce wanda take tsakanin Makka da wuri ne wanda yake tsakanin Makka da Madina a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyar Abu Sufyan da mabiyansa sai suka canza ra'ayi sai suka koma gida Makka shine Ubangiji Ta'ala yace wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, suka ce Allah ya isar mana game da duk abin da muka sa gaba, wa ni'mal wakeel ma dalla da abin dogaro. Kaga anan dogaron su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da suka yi dashi, kai tsaye Ubangiji Ta'ala ya jefa tsoro da furgici a zuciyar Abu Sufyan, suka juya baya. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadli lam yamsasukum su, manzon Allah da jama'arsa wato sai suka komo wato da wata bi rahmatin minallahi, da jin kai na musamman daga gun Ubangijin su, wa fadli da fadla ta musamman, lam yamsasukum su, wato babu wani furgici da babu wani mugunta da ta shafe su. Ma'ana Allah ya rubuta musu lada cikakke ta mukar sun sake komawa Ankara. To shine anan wato malam yazo da wannan hadisi domin ya ƙara fa'idan, yazo da wannan hadisi domin ya ƙara fa'idan tadda mu, wato muhimmancin kenan dogaro da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala duk abinda bawa ya sa gaba, in dai a hakika ya dogara ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala to Allah ya isar masa. Dan haka dogaro ibada ne, ba a sarrafa shi ga kowa in banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenan dogaron da mutum zai sanya a cikin zuciyarsa game da janyo masa wani amfani ko ije masa wani tsanani, to wannan ba a sarrafa shi ga kowa in banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma wakilta mutum akan abin da yake da iyawa ka dogara da shi, wannan kuma ba laifi bane ba. Kamar misali ka bude shago ka cika da kaya sai ka kawo wani ka saka shi cewa ya ci gaba da juya wannan dukiyar, kenan ka dogara ka meka masa lamarin ka ne, ka wakilta shi kenan, ka dogara da shi akan kenan tafiyar da wannan dukiya. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana ya koro raƙuma na hadaya, raƙumi 100 manzon Allah ya koro da hannun shi sai da ya soke raƙumi 63, gajiya ta dancin masa sai ya wakilta Aliyu cewa ya karasa. In ya karasa ya ce a fide su da naman da fatin da komai, manzon Allah ya ce a raba ma mabukata. Ya ce waɗanda suke masu hida da masu aiki, manzon Allah ya ce ma Aliyu kar ya dau wani abu ya biya su daga cikin wannan nama, manzon Allah ya ce daga aljihun mu za mu hudda mu biya su. Dan haka anan manzon Allah ya dogara ga Aliyu, ma'ana akan karasa masa soke waɗannan raƙuma. Kenan shi irin wannan halaka ne, kenan ka dogara da mutum akan abin da yake da iko akan shi, kawai shi ne ake kira wakilci kenan, wani na wakilta ka akan abu. Amma dogaro akan janyo wani amfani ko ije wani tsanani, to wannan ibada ce wadda ba a sarrafa ta ga kowa in banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa al-qawmul khasirun wa qawlu wa man yaqnaqu min rahmati rabbihi illa al-dallun. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. مالم الله يجي كنسا نافدا واتوانا مبابي نيواند كي بياني جمدا عبن ديزو نافدا الله سبحانه وتعالى dake cikin suratul a'raf. Afa aminu makarallah, Ubangiji Ta'ala yake cewa shin wato yanzu mutane sun amince makalala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala? sai yace fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun, ai ba wanda ke amince matalala ta ubangiji faci mutane waɗanda suke tababbi waɗanda ba su da rabo wato a makomar su lahira, su kadai ne suke amince matalala ta ubangiji subhanahu wataala. Ita wannan aya da malam yazo da ita a farkon baban wato ta kunshi wasu al'amura guda biyu. Abu na farko wato shine amince matalala ta ubangiji subhanahu wataala, shine ake kira al-makr. Idan aka ce al-makr shine mutun yayi kokarin damkar abokin jayayyarsa ta hanyar da baya zato baya tsammani. Mutumin da kuke jayayya da shi, kuke adawa da shi, to kai kokarin yanda zaka wato gama da shi ta inda baya zato baya tsammani, shine ake kira al-makr. An gane ko? Ba tare da ya tantance ba, sai dai yaji kawai ka gama da shi, shine ake kira da al-makr. Sai dai kasancewar shi al-makr wato akan siffanta ubangiji subhanahu wataala da shi a mahalli wanda yake na yabo, domin cika ne da batsewa na cewa wanda yake jayayya da kai kayi rinjayi a kan shi. An gane ko? Dan haka kenan yakan kasance sifa ce ta yabo, wani lokaci kuma yakan zaman tu zargi ne. Kenan in har wanda kuke jayayya da shi kai kokarin daukan numfashinsa ka gama da shi, to wannan abin yabo ne. Dan haka waɗanda suka kangare ma ubangiji subhanahu wataala, Allah ya dauke su a lokacin da ba sa zato ba sa tsammani, suna tsammanin cewa za su kai labari kai tsaye ubangiji subhanahu wataala sai ya dauke su. To dan haka kenan akan siffanta ubangiji subhanahu wataala wato da wannan sifa. An gane ko? In har ya kasance kenan akan inda shi al-makr yake zaman tu yabo. Dan haka Allah yake cewa wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin, haka yake cewa wa makaru makra wa makarna makran wa hum la yashurun. To amma anan ba za ka tsago ma ubangiji subhanahu wataala suna ka ce yana da suna al-makir, saboda wannan sifa ce min sifatil fi'iliyya allati tata'allaq bi mashi'atillahi azza wa jalla, sifa ce wadda take ta aiki. Amma haka mutlaqan ba za ka ce, ba za ka faɗa ba ka siffanta ubangiji da wannan sifa kenan, sai akan irin waɗannan wurare waɗanda suke na yabo. To dan haka shine abu na farko kenan amincewa game da talala ta ubangiji subhanahu wataala. Abu na biyu wato yanke kauna game da jin kan Allah subhanahu wataala, wanda kowanne daga cikin su ma'ana laifi ne. Laifi ne shi amince matalala ta ubangiji subhanahu wataala, shine ma'ana Allah ya jaddada maka ni'ima dare da rana, kana juyawa a cikin ni'imomi na ubangiji subhanahu wataala, komai yana tafiya, baka cikin wani hali wanda yake na kuncin rayuwa, kuma ka doge akan saba ma Allah subhanahu wataala. To irin wannan amincewa ne game da talala ta ubangiji subhanahu wataala, shine ake kira al-istidraj. Sannan shi yake kauna game da jin kan Allah, wato shine lokacin da shi bawa ya fada cikin kunci, to wannan kunci ya kai shi ya yanke kauna, kamar misali sauki ba zai biyo baya ba, to wannan shi ma haramun ne, laifi ne babba daga cikin manyan laifuka wanda bai dace ba ga mu'mini. Wanda ita wannan aya da malam yazo da ita, farkonta ubangiji ta'ala yana fada a can cikin suratul a'raf, shine yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun. Shine ubangiji ta'ala yake cewa afa amina ahlul qura, wai shin yanzu ma abuta alkaryu sun amince sun yarda sun amince an yi atiye an yi atiye hum ba suna bayatan wa hum na'imu wato azabar mu ta zo musu ta yi musu darmawalkinka wa hum na'imuna lokacin da suke bacci ta zo musu a cikin dare ma'ana halin suna bacci sai ya ce awa amina ahlul qura ko kwa ma'abuta alkaryu sun amince an yi atiye hum ba suna duhan wato azabar mu ta zo musu a lokacin wallaha wa hum yal'abun halin suna wargi kaga wannan yana nuna su waɗannan mutane suna cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda duk wanda yake cikin tashin hankali da tsoro da firgici da kunci to kalla ya samu bacci kaga su a cikin dare bacci suke shine yace an yi atiyahum ba suna bayatan wa hum na'im sannan kuma sai yace awa amina ahlul qura an yi atiyahum ba suna duhan wa hum yal'abu shin sun amince azabar mu ta zo musu a lokacin wallaha idan aka ce duhan shine wato farkon yini kenan shine lokacin hantsi sai yace wa hum yal'abu wato halin suna wargi kaga wannan yana nuna cewa suna cikin yalwa ta rayuwa ba sa cikin wani hali na kunci domin duk wanda yake cikin halin kunci tunda sassafe zai fita neman abinci su kuma farkon yini kawai me suke sun huta wurin wasanni kawai kenan suna cikin ni'ima da jin dadi wanda Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada musu maimakon su gode ma Allah subhanahu wataala su yi masa da'a akan wannan ni'ima sai suka butunce masa ya zamanto al'adarsu da ɗabi'arsu cikin dare ayi bacci cikin yini kuma sai wargi to suna ganin cewa wannan abu da suke cewa tamkar za su kai labari shi kuma wannan talala ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bawa ya zamanto yana saba masa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyale shi ya ringa ganin cewa kamar ba za a damke shi ba to wannan ita ce Hausawa suke faɗa talala mai kamar sake kenan kamar yanda zaka misali ragon layya kana bashi abinci safe da yamma komai kamar misali durewa zai yi akan haka kaga daga zaran an waye gari ranar layyato shikenan labarin sa ya kare to haka duk wanda Allah ya jaddada masa ni'ima kuma ya kasance akan sabon Allah to wannan talala ce Allah ya masa maimakon in Allah ya maka ni'ima abin da ya kamata ka gode masa hakikanin godiya kuma shine yi masa da'a abin da yasa ka nayi ka kwatanta bakin gurgurdan iko abin da ya hane ka ka hannu shine anan yace a fa aminu makarallah shin waɗannan mutane wai sun amince ma talala ce ta Ubangiji subhanahu wataala sai yace fala ya aminu makarallah illa alqaumul khasirun ba wanda ke amince ma talala ta Ubangiji face mutane waɗanda suke tababbi waɗanda ba su da rabo a makomar su lahira dan haka anan shi abinda muke so mu gane Malam ya zo da wannan domin ya nuna mana ba a buƙatar ya kasance bawa ya amince ma kamu na Ubangiji subhanahu wataala ma'ana ka zamanto a cikin tsoro da firgici game da azabar Allah a kullun haka ake buƙata amma kada wani jin daɗi na rayuwa ya mantar da kai game da Ubangiji subhanahu wataala ma'ana dan ka samu jin daɗi na rayuwa ka manta da Ubangijinka ka daina yi masa da'a kanace akan saba masa to wannan talala ce tunda shi mai haka yana ganin cewa ya ci riba a rayuwarsa shi kuma alhali tababbi saboda wannan amincewa da yake game da kamu na Ubangiji subhanahu wataala zai kai shi zuwa wato rasa ita duniyar kuma ya rasa makomar sa lahira Allah ya kare mu sannan malam sai ya zo da aya ta biyu fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul hijr wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun Ubangiji ta'ala yace ai babu wanda ke yanke kauna game da jin kan Ubangijinsa wato face mutane waɗanda suke tababbi su face mutane waɗanda suke batacci su kadai ne suke yanke kauna game da jin kan Ubangijinsu wanda wannan ayar farkonta shine Ubangiji ta'ala yake faɗa wa nabbi'ikum an bayfi Ibrahim ba su labari game da bakin Ibrahim alaihi salam su ne mala'ikun da Allah ya tura domin hallakar da alkarya ta annabi Lut. Ubangiji ta'ala ya tura su ta Kanas domin su je su hallakar da mutanen annabi Lut. To suna kan hanyar wucewa, kafin su isa sai suka yada zango a gidan annabi Ibrahim alaihi salam, suka kai masa bakunci kai tsaye. Lokacin da shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ga wannan baki sun iso kai tsaye, bayan ya sun yi sallama, ya karbi sallama, ya zaunar da su, sai ya tashi ya sace, ma'ana a buye, ba tare da sun san tashin shi ba, sai ya tashi kawai, sai ya je ya ja dan maraki daga cikin garkinsa, wato aka yanka aka gashi, sannan aka kawo ma bakin kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Hud. To a lokacin da shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ga waɗannan baki na shi, abincin da ya kawo musu, ma'ana naman da ya kawo musu, hannunsu baya ɗauka, ba sa ci, sai annabi Ibrahim sai ya saka tsoro a zuciyarsa, ya saka tsoro, ya fahimci dai cewa dai waɗannan dai ba mutane ba ne ba, amma ga su a sifar mutane, amma ɗabi'unsu da halayensu ba na mutane ba ne. To shi ne ya ce wa nabi'ihum an baiti Ibrahim, idh dakhalu alayhi faqalu salama, qala, sai ya ce inna minkum wajilun, lalle mu masu tsoro ne, masu firgici ne game da ku, saboda na fahimci ɗabi'unku da al'adunku ba na mutane ba ne. Sai suka ce masa la taujal, ya Ibrahim kada ka ji tsoro, inna nubashshiruka bi gulamin alim, lalle mu muna baka albishir game da samun wani ɗa wanda yake mai matukar ilimi. An gane ku, bayan sun bayyana masa cewa su jakadu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya aika su ne domin su je su hallakar da mutanen annabi Lut. To a lokacin nan ne suke faɗa masa, suke cewa karka ji tsoro. An gane ku, da yake cewa ɗabi'arsu ya ce ba ɗabi'a ba ce ta ɗan adam, sai ya saka tsoro, sai suka ce masa karka ji tsoro, mu dai jakadu ne na Ubangijinmu, kuma ga inda aka aika mu, kuma daga cikin sakon da aka turo mu da shi shine muna baka albishir cewa za ka samu ɗa wanda yake mai matukar ilimi. Qala, sai shi Ibrahim ya ce abashartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubashiru, yanzu albishir za ku bani game da samun ɗa, ya ce bayan wato dattijantaka ta cimmu, fabima tubashirun, game da menene yanzu za ku ban albashir bayan da tijantaka ta ce mun, ina ni ina samun da? Sai suka ce masa basharna ka bil haqqi fala takun minal qanibi, mun baka albashir ne da gaskiya, wannan sako ne na musamman Ubangijin mu ya turo mu cewa mu fada maka, dan haka fala takun minal qanibi, karka zamanto daga cikin masu yanke kauna game da jin kan Ubangiji. Qala, sai Allah ya faɗa ya ce wa man yaqnatu bi rahmati rabbihi, kenan Allah yake mana hikaya akan fadar annabi Ibrahim, sai ya ce wa man yaqnatu bi rahmati rabbihi, Ibrahim ya ce ai babu wanda ke yanke kauna game da jin kan Ubangijinsa, illa alqawmu dhallun, wato sai mutane waɗanda suke batacci, su ne waɗanda ba su san girman Allah ba, in sun fada cikin tsanani to kawai su ganin su wannan tsanani ba zai yayi ba. To wannan game da tunanin cewa tsanani ba zai yayi ba, wannan illa biyu ce game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A farko tamkar kana siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kasawa da ragwanci, cewa ba zai iya yayi maka wannan tsanani ba. Abu na biyu kuma munana zato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku, munana zato ne wato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan kana suka ne game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala, kana ganin cewa rahamarsa abu ce wadda take mai nisa, ita ko shi ko jin kan Allah a kusa yake, kamar yanda ya faɗa inna rahmatallahi qaribu minal muhsini. To dan haka anan baya halatta mumini duk tsananin da ya same shi yanke kauna game da jin kan Allah, ka dinga ganin kamar wannan tsanani ba zai gushe ba, in har bawa ya haka to ya muna na zato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. muna na zato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala haramun ne. Ya ci karo da tauhidi, domin a cikin muna na zatan kenan kana siffanta Allah da kasawa cewa kamar baye da iko akan yayi maka wannan tsanani. Abu na biyu kuma kana nisanta kanka ne game da jin kan Allah, shi kuma ba kowa ba yake haka sai wanda yake batacci. Dan haka so da yawa abinda bawa yake ganin cewa kamar ba zai yiwu ba, to Ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye sai ya canza shi masa daga halin da yake ciki na kunci ya koma hali wato wanda yake na yarwa. Abu ne wanda yake mai sauki a gun Allah subhanahu wata'ala a cikin abinda ya fi kibtawar ido gaggawa. Yanzu misali mu dauka Annabi Yunus alaihi salam ya fada cikin wani kunci lokacin da kifi ya hade shi. Kaga wannan kasancewar in ba da martaba bace ta annabawan Allah, to maganar mutum yayi tsammanin fita daga cikin wannan yanayi akwai wahala. Amma da yake shi mumini baya yanke kauna game da jin kan Allah, wannan cikin tsanani da yake miyai komai zuwa ga Ubangijinsa, kamar yadda Allah yake faɗa wa zannuni idh zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya ambaci Ubangijinsa yace la ilaha illa anta, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face kai ya Ubangijina. Sai ce inni kuntu minaz zalimin, lalle ni na kasance daga cikin masu zaluntar kawunansu. Kai tsaye Allah ya karba addu'arsa, Ubangiji ta'ala yayi wahayi na ilhama ga wannan kifi ya zo gabar teku ya amayo Annabi Yunus alaihi salam, wanda kuma wannan jin kan Allah ne ya shafe shi akan abin da ya gabata. Daman kafin wannan lokaci ya kasance yana daga cikin masu tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ake buƙatar misali mutum ya zage akan ayyuka na ibada, in ya fada cikin tsanani to wannan aiki da ya gabata a sababin shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye masa wannan kunci. Don haka Allah yake faɗa mana a can fa laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'ath. In ba dan shi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi masu tsarkake Ubangijin safe da yamma, to da ya kasance da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin har zuwa wato yinin alkiyama. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Badar lokacin da ya aika ɗan rahoto suka je suka yi masa rahoton adadin kafirai na Makka waɗanda suka fito fagen daga, manzon Allah ya yi lissafin cewa aƙalla wato sun kai kusan mutum 1000 lokacin da aka bashi labarin ga adadin raƙuman da suke yankewa suke sokewa a digini. Sai ga ya adadin su ko an same su mutum 950 waɗanda suka fito yakin Badar. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa gaba ɗayan su mutum 313 kenan kafirai sun linka su kusan linki 3. A lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin su ya tashi, sai ya fuskanci alƙibla ya daga hannuwansa yana addu'a yana cewa ya Allah, yana ma Ubangijinsa magiya yana cewa ya Allah, in har aka kabari aka halakar da wannan al'umma to bayan wannan yini babu wanda zai bauta maka a bayan ƙasa. Manzon Allah ya ringa addu'a yana kaskanta kai ga Ubangijinsa har mayafinsa ya fadi. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya zo ya dauka ya maida masa, sai yake cewa ya Rasulullahi magiyar kake ma Ubangijinka ta isa, Ubangijinka ba zai kaskanta ka ba. A lokacin nan Allah ya turo saƙo wa izi ya idukumullahu ihda qaifatayn ko kuma izihi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. A can ne da yace wannan shine yake cewa wa izi ya idukumullahu ihda qaifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhikka al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun wa yuhikka al-haqqa wa yubdil al-batil walau kariha al-mujrimun iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ولتقم إن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم a lokacin nan Ubangiji ta'ala yake fada yake cewa ku tuna lokacin da kuke neman taimako da agaji na Ubangijinku Allah ya karbi addu'ar ku yace lalle ne zan dade ku da mala'iku dubu wato waɗanda za su zo suna masu biyar juna a farko Allah ya turo mala'ika dubu sannan kuma bayan haka Allah ya dade su kuma hallo da wasu mala'iku dubu uku to kaga anan kasancewar wannan adadi da aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kafirai adadin su kusan mutum dubu bai saba yanke kauna game da jinkan Allah kai tsaye ya koma zuwa ga ubangijinsa ya nemi taimako da agaji na ubangijinsa kuma ubangiji subhanahu wataala ya bashi galaba akan makiya dan haka tsanani ne aka fada amma wannan tsananin bai saba suka yanke kauna game da jinkan Allah haka lokacin gazwatul ahzab da kafiran makka da yahudawan ganu wannan da yahudawan banu quraiza da su da banu gadfan da sauransu da suka yi taron dangi suka zo domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zagaye madina kwana da kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta addu'a ya gaskanta kai zuwa ga ubangijinsa Ubangiji ta'ala ya turo wata runduna ta musamman wadda basu san da ita ba. Allah ya turo iska ta tarwatsa su gaba daya. To dan haka duk tsananin da bawa ya shiga to kar ya yanke kauna game da jinkan Allah. Saboda shi yanke kauna game da jinkan Allah kenan muna nazato ne da Allah. Kaga anan Annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin kamar yanda malaman tafsiri suke fada yana da wajen shekara 120. Matarsa tana da wajen shekara 19 wanda kaga samun da daga tsakanin dattawa abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki to sai dai Allah mai kudura ne akan komai mai kudura ne akan kowa da haka lokacin da su mala'ikun suka fada masa shi Annabi Ibrahim sai yake fada ma matarsa ko kuma lokacin da mala'ikun suke bashi albishir matarsa tana nan da ta ji labarin sita wannan shine Allah yake fada wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi isha wa min wara'i isha yaqu qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid a lokacin nan tana tsaye fadhahikat shine malamai suka ce abahik anan ma'ana sai ta yi hewa irin tasu ta mata wa qalat sai take cewa ajuzun aki yanzu tsohuwa dattijuwa bakarara za a ce za ta aihu shine a lokacin nan mala'ikun suka bata albishir cewa za ta samu ɗa mai sunan Ishaqa kuma bayan Ishaqa kuma har ma za su ga jikansu shine Yaqub shine sai take cewa mamaki fa nake suka ce mata atajabina min amrillah tace ya wailata a'adidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shayka inna hadha la shay'un ajib tace a'adidu tace yanzu aihuwa zan yi wa ana ajuzun halin ina dattijuwa wa hadha ba'li shayka ga yi miji na shi ma ya zama dattijo tace lalle wannan fa abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki sai suka ce mata atajabina min amrillah yanzu mamaki zaki game da al'amarin Allah ai al'amarin Allah ya wuce mamaki domin Allah mai iko ne akan komai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt jinkan Allah da albarkarsa ya tabbata akan ku ya ku iyalin gidan Annabi Ibrahim innahu hamidun ubangiji ta'ala wato mai matukar wato hamidun abin yabo ne majidun kuma mai girma ne kuma abin girmamawa ne to dan haka anan kaga Ibrahim alaihi salam bai yanke kauna game da jinkan Allah bal ma fada yayi cai wa man yaqanatu min rahmati rabbih illa huwa ba mai yanke kauna game da jinkan ubangijin sa face mutane waɗanda suke bazanci dan haka duk tsananin da mutun ya fada to wajibi ne akan shi ya koma zuwa ga Allah kar ya yanke kauna kar ka ga cewa wannan tsanani kamar ba zai gushe ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ba mu labarin mutane uku wanda suna cikin tafiya. Girgije ya taso, suka nemi mafaka, suka shige kogon dutse. A wata riwaya, dare yayi, suka nemi gunkwanci sai suka shiga kogon dutse. Shigarsu ke da wuya, sai wani katon dutse sai ya fado, sai ya toshe kofar kogon. Ba ta yanda za a yi su fita. Suka ga hallaka ido da ido. A lokacin nan suka ma junansu wasiya cewa ku san da cewa babu abin da zai yaye muku wannan kunci. Ku fita daga cikin wannan kangi, face sai kun kama kafa da ayyukanku na gari kun roki Ubangijinku. Na farko ya tashi ya yi tawassuli da da'ar da yake ma mahaifansa. Na biyu ya tashi ya yi tawassuli. Na farko da ya yi tawassuli da da'ar da yake ma mahaifansa, Ubangiji ta'ala sai ya sanya dutse ya dan janye, sai dai ba za su iya fita ba. Domin da ya tashi sai yake cewa, ya Allah, lalle ina da wasu mahaifa guda biyu waɗanda suke dattawa ne, ƙarfinsu ya ƙare. Ni nake ɗaukan ɗawainiyar su ci da sha, a kullum in na tafi kiwo na dawo, nakan tatso madara na kawo na ba su sha. Yace wata rana neman ciyawa sai yayi nisa da ni. Ban dawo ba sai da dare yayi. Da na dawo na tatso wannan madara kamar yanda na saba nake kawo musu. Da na zo sai na tarar da su suna bacci. Yace matata da ƴaƴana, yara ƙanƙana sai yunwa suke, suna birgima saboda yunwa. Yace amma ni ina kyamar in gabatar da ƴaƴana da matata akan mahaifana. Yace sai na zauna ina rike da wannan gidauniya ina jiran su farka su sha. Yace ba su farka ba sai da alfijir yake to. Na ba su suka sha. Yace ya Allah, wannan da'a in har nayi ta saboda kai, ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki. Manzo Allah yace dutse sai ya dan janye, sai dai ba za su iya fita ba. Na biyu ya tashi sai yake cewa, ya Allah, akwai diyar wani amina a duk matan duniyar nan, ba wadda nake so sama da ita. Nayi ta tabbatar min da kanta taki, har sai da aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na yunwa ta samu jama'a, ta zo ta nemi cewa in taimaka mata. Na ce, a ba zan taimaka miki ba sai da sharadi. Ta ce, menene sharadi? Na ce, ki tabbatar min da kanki. Ba yanda za ta yi, saboda ta fada cikin yanayi na kunci, ba ci ba sha. To shine a lokacin nan ya ɗauki dinari 120 ya bata a matsayin ta tabbatar masa da kanta. Lokacin da ya tsugunna zai kusance ta da aiki na alfasha, ta ce masa, wane ka ji tsoron Allah, kar ka ƙetare doka ta Ubangijinka. Ya ce a lokacin nan tsoron Allah ya kama ni, na tashi na barta. Kuɗin da na bata ma na yafe mata. Ya ce, ya Allah, wannan kame kaina wadda na yi game da saba maka, in har na yi saboda kai, ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki. Manzo Allah ya ce dutse sai ya ɗan janye, ya koma janyewa, sai dai ba za su iya wucewa ba. Sannan na uku ya tashi ya miƙe, ya ce, ya Allah, da wani lokaci na ɗauki ma'aikata aiki, sun gama aiki, kowa na biya shi haƙƙinsa. Sai dai wani mutum ɗaya daga cikinsu bai karɓi ba haƙƙinsa, sai ya bara mu. Wannan haƙƙi nashi sai na ringa tattala shi, sai da ya kai, sai da ya cika dawa da shanu da raƙuma da tumakai da awakai. Can wani lokaci bayan shekaru wannan mutum sai ya dawo, sai yake cewa, wane ko ka fahimce ni? Yace, a sai ka faɗa. Yace masa, ni ne wanda wani lokaci mun zo mun maka aiki, ka sallabe mu ɗan uwana, duka kowa ya karɓi haƙƙinsa, ni ne ban karɓi nawa ba, don haka yau ina da buƙatar haƙƙina, na zo na karɓa. Yake cewa, kai ne? Yace, eh, ƙwarai ni ne. Sai yace masa, to ai duk wannan dukiya da kake gani haƙƙinka ce. Sai yace, haba, kar ka yi izgini da ni, ya za ka ce wannan dukiya duka tawa ce? Yace, wallahi taka ce. A lokacin nan ya kore waɗannan raƙuma da shanun da tumakai da awakai kin da sauransu. An gane ko cewa ma har ma da bayi waɗanda a cikin waɗanda suke masu kiwon, ma'ana a cikin dukiyar tashi wadda aka tattala masa. gaba ɗaya ya kore wannan dukiya daidai da yar akuya ɗaya bai bar masa ba. Yace ya Allah, wannan rukun amana in har nayi saboda kai, ya Allah ka yaye mana guncin da muke ciki. Manzon Allah yace take yin kidutsi sai ya bude gaba ɗaya suka fita. Kaga anan sun fada cikin wani yanayi wanda yake na kunci, amma ba su yanke kauna game da jin kan Ubangijinsu. Karka manta ba, suna cikin tafiya ne ko a cikin daji, kuma kurgon dutsi ne suka shiga, kuma katon dutsi ya fado ya toshe kofar kowa. Kenan in a ce ma wai a cikin gari ne, tana iya yiwuwa wani ya ji kuwarsu, to a cikin dokar daji ne, kuma dutsin da ko katirfila ba za ta iya ture shi ba. Amma tare da cewa saboda tsantsar imaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su yanke kauna ba game da wannan kunci da suka fada, suka koma zuwa ga Ubangijinsu, kuma Ubangiji ta'ala ya yi musu. Don haka wannan aya tana tabbatar mana ba wanda yake yanke kauna game da jin kan Allah sai batacci. Kenan duk kuncin da mutum ya fada kar ya yanke kauna game da jin kan Allah. Shi don haka can cikin suratu Yusuf Allah yana faɗa mana lokacin da mahaifin Annabi Yusuf ya tura ƴan uwansa cewa ku deje ku binciko min Yusuf da ɗan uwansa, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, sai ya ce wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Yace ku je dai ku binciki labarin Yusuf da ɗan uwansa. Yace ya ku ƴaƴana, kar ku yanke kauna game da jin kan Allah. Kuncin da muke ciki, kar ku yanke kauna game da jin kan Allah, ma'ana cewa Allah ba zai yaye mauna ba. Sai yace innahu la yasmu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, ba wanda yake yanke kauna game da jin kan Allah sai wadanda suka kafirce masa. To shine anan kenan wannan ayoyi guda biyu kenan anan, kada wato tsoron azabar Allah ya kai ka ka yanke kauna game da jin kansa, kuma kada kwadayin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai ka matsayin ka amince ma ta lalata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai ta saba ma Allah ka ce ai Allah Ghafurur Rahim ne, mai gafara ne, mai jin kai. Ya faɗa nabi ibadi anni ana Ghafurur Rahim, amma sai ce wa anna azabi huwal azabul alim, ka ba bayina labari lalle ni mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, kuma mashiƙai ne game da bayina mu'minai. Sai ya ce kuma ka tabbatar musu wa anna azabi huwal azabul alim, lalle azaba ta ita ce azaba wadda take mafi radadi ga duk wanda ya saba mu. Dan haka kenan ake buƙatar mu'mini a rayuwarsa ya zamanto bainal khawfi war raja, tsakanin kenan tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin rahamarsa. Kenan tsoron azabar Allah kar ya kai ka ka yanke kauna game da jin kan Allah, kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kar ya kai ka ka amince game da talala ta Ubangiji kai ta saba masa. Kenan dan haka ake buƙatar mutum ya daidaita tsakanin al-khawf da ar-raja lokacin yana raye. Shine al-Imam Ahmad yake cewa tamkar yanda tsuntsu baya tashi da fuffike daya sai fuffike guda biyu, a duk lokacin da fuffike ɗaya ya sami illa to bayan da za a yi tsuntsu ya tashi. Kenan dole ya zamanto mutum ya daidaita, kana kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala kuma kana tsoron azabarsa. Kenan tsoron azabar kar ya kai ka ka yanke kauna game da jin kansa, kwaɗayin rahamar kar ya kai ka ka amince ma talala ta Ubangijinka. Sannan ma da sai ya zo da hadisin Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, yake faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an masa tambaya anil kaba'ir, wato dangane da wato manya-manyan laifuka. An gane ko? An masa tambaya dangane da manya-manyan laifuka. A nan za mu fahimci cewa su laifuka sun kasu kashi biyu, akwai manya akwai kankana. Ayyuka na sako akwai as-sagair kuma akwai al-kaba'ir. Akwai kankana akwai manya, kamar yadda nassi na al-Qur'ani shi ya tabbatar da haka. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji ta'ala yace in har kun nisanci manya-manyan laifukan da aka hane ku, to mun yi alƙawarin za mu kankare muku miyagun ayyukan ku kenan sune kankanin zulubai. Tare da haka Allah yace kuma za mu shigar da ku mashiga mai karamci a ranar kiyama, ita ce aljanna. Dan haka shine anan yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato manya-manyan zulubai. Manya-manyan zulubai wasu malamai sun kididdige su, an gane ku cewa suna da adadi, kamar yanda shi al-Imam Az-Zahabi ya wallafa littafi mai suna Al-Kaba'ir, wanda sai da ya tattara manyan laifuka kusan 70. Balma wasu daga cikin malamai sun lissafa manya-manyan laifuka sun kai kusan 400. To illa kasancewar a magana mafi rinjaye ba su da adadi, sai dai suna da iyaka. Micece iyakar da ake gane babban laifi? Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake bayanin cewa dukkan laifin da Allah ya yi alkawalin uquba a kan mai laifin, in ma a nan duniya ko a makoma lahira, to wannan ya nuna cewa babban laifi. Da aikin da Allah ya faɗa cewa duk wanda ya yi kaza to kaza zai same shi, in ma a nan duniya ko a makoma lahira, to wannan ya nuna cewa babban laifi. Ko kuma laifin da Allah ya shar'anta haddi, cewa wanda ya yi kaza ga abinda za a yi masa na haddi, to wannan ya nuna cewa babban laifi. Ko kuma laifin da Allah ya yi tsinuwa a kan mai aikata abin, ko manzansa ya yi tsinuwa, to wannan shi ma ya tabbata cewa babban laifi. Ko kuma aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ba ni ba mai kaza, ko Allah ya ce ba ni ba mai aikata kaza, to wannan shi ma yana nuna cewa babban laifi ne. Ko aikin da Allah zai ce yayi fushi da mai kaza, ko manzansa ya ce yayi fushi da mai kaza, to shi ma wannan yana tabbatar da cewa babban laifi ne. Ko kuma aikin da wato Allah zai kore imani ga mai laifin, ko manzon Allah ya ce babu imani ga mai kaza, to wannan yana nuna cewa babban laifi ne. To dan haka su ne ake kiransu al-kaba'ir. Amma duk wanda babu ɗaya daga cikin wannan kenan, sai ka sanya shi a layin kankanin zunubai, wanda kankanin zunubai arwalla da sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada suna kankare ma bawa irin waɗannan laifuka. Shine yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da manyan laifuka, fa qala, sai manzon Allah yake cewa ashirku billahi, wato abu na farko shine hada bautar Allah da wani. Idan aka ce ashirk, shine daidaita Allah da wani Allah a cikin haƙƙi kebantacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk wanda ya ɗauki ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama mushriki, domin ya daidaita wannan bawa da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin haƙƙi kebantacce na Allah. Don haka kenan shine laifin da babu wani laifi sama da shi. Shirka ita ce ƙarshe kenan, ita ce kokuwa a wajen dukkan wasu ayyuka na zunubi. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne mai girma. Don haka Allah ya yi alƙawalin duk wanda ya mutu yana shirka, Allah ya yi alƙawalin ba zai gafarta masa ba, kuma makomarsa ita ce wuta. Innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kuma haka yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Shine yace ashirku billahi, hada bautar Allah da wani, shine kenan laifin da yafi kowane laifi girma a gaban Allah. Na biyu sai yace wal ya'su bir rauhillahi, wato da yanke kauna game da jin kan Allah. Ma'ana mutun ya fada cikin tsanani, ya sanya a cikin tunaninsa cewa wannan tsanani ba zai gushe ba, to wannan laifi ne wanda yake babba. Domin muna nazato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin nuna kasawa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ko mai iko ne akan kowa, mai iko ne akan komai, babu abinda yake gagarar shi, kuma rahamar shi a kusa take, kai kuma ka maida ta nesa. Tunda ya ce inna rahmatallahi qaribu min al-musibi, kai kuma ka maida ta nesa. Sannan na uku sai ya ce wala amnu min makrillahi, wato da amincewa game da talala ta Ubangiji. Misali Allah ya jaddada ma ni'ima, sahi da yamma kana jijjuyawa a cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, maimakon ka gode masa, kai masa da'a, sai ka butulce masa, ka ringa saba masa, kana ganin cewa kamar ba zai kama ka ba, to wannan shine laifi wanda yake na uku. tare da cewa wannan ba yana nihin alhasur takaita cewa manyan laifuka akan haka suke, a'a, wannan wani salo ne na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su da yawa yakan ba mai tambaya gwargwadon abin da zai iya kiyayewa, ko kuma anan manzon Allah ya fahimci cewa shi wannan mai tambaya yana da nau'i daya daga cikin nau'ikan waɗannan laifuka, kenan bari a hada masa su. To shine anan kenan manzon Allah ya ambata mana waɗannan wato abubuwa guda uku, cewa hada bautar Allah da wani, da yanke kauna game da jin kan Allah. Na uku shine amincewa game da talala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kowace gaba daga cikin gaban wannan hadisi aya ce ta Al-Qur'ani wadda ta kunshi ma'anarsa. Kenan ashirku billah, Allah ya faɗa inna shirka la zulmun azim, kuma ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Al-ya'su min rauhillah, ya faɗa cewa wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Al-amru min makrillah, kenan aya da ta gabata, afa aminu makrallah fala ya'malu makrallah illa al-qaumul kafirun. Dan haka malam, ko da ya zo da hadisi dhaifi a cikin wannan littafi, to malam ba ya dogara bane ba akan wannan hadisi. Akwai ayoyi na Al-Qur'ani ko kuma hadisai ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsa, kenan malam yakan zo da shi ne ma'ana a matsayin kenan kamar ɗebikewa ne akan wannan istinas. Sannan haka ya zo da hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa wato akbarul kaba'ir. Ibn Mas'ud yake cewa mafi girman manya-manyan laifuka yace al-ishraku billahi, wato hada bautar Allah da wani, shine laifin da wato yafi kowane laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu sai ce wal amnu min makrillah, da amincewa game da talala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wal qunud min rahmatillah, na uku sai ce da yanke kauna game da jin kan Allah. An gane ko mutum ya yanke kauna game da jin kan Allah, kamar yanda yace wa man yaqanatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Na hudu sai ce wal ya'su min rauhillah, da yanke kauna wato game da jin kan Allah. Amma me ake nihi da ar-rauh? Ma'anarsa tana kusa da ma'anar rahama. Abinda ake nihi da ar-rauh shine al-faraj, ma'ana yayi kunci. An gane ko yayi kunci shine ake kira da ar-rauh. Kenan shi ma yana kusa da jin kai na Ubangiji a wajen ma'ana. To shi da dai anan ya dan bambanta, sai yace wal qunutu min rahmatillah, sai yace wal ya'su min rauhillah. Kaga anan rasa ƴaƴansa da yayi shi Annabi Yaqub, wani kunci ne wanda ya fada. Haka su ma ƴaƴan nasa, domin sirrin shi ɗan uwansu, wani kunci ne waɗanda suka fada. To amma bai yanke kauna ba, cewa ku je ku yi binciken labari game da Yusuf da ɗan uwansa, ku je ku tambaya, ku je ku bincika. Sai ce wala tai asu min rabbillah, kar ku yanke kauna game da jin kan Allah, ma'ana yayi mana wannan kunci. Shi ne yace inna gulaye asu min rabbillah illa al-qaumul kafirun. Abdurrazzaq ibn al-Hammam as-San'ani shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-Musannaf. Al-Imam al-Haythami ya kyautata danganan hadisin a cikin littafin sa Majmu'u Zawaid. An gane ko? Dan haka dai a takaice, wato hadisin kowace gaba daga cikin gaban hadisin akwai aya ta Al-Qur'ani kenan wadda ta kunshi ma'anarsa. Malam na faɗa fihi masail, wato akwai mas'aloli a wannan babi. Al-ula tafsiru ayatil A'raf, mas'ala ta farko fassara ta ayat da ke cikin suratul A'raf, kenan ita ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Shin yanzu sun amince ma talala ta Ubangiji? Ai ba wanda ke amince ma talalar Ubangijin sa face mutane waɗanda suke tababbi, waɗanda ba su da rabo a makomansu lahira. Sannan mas'ala ta biyu tafsiru ayatul hijr, fassara ta ayat da ke cikin suratul hijr, shine kenan wa man yaqanatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun, ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah, wato face mutane waɗanda suke fatacci. الثالثة مسألة أكو شدة الوعيد في من أمن مكر الله وتسنن أزابا كما دوان دي أمن شيما تالا لا تؤمنجي سبحانه وتعالى أنغاني قسنن أزابا ميسا سبو دا كسن شي ورمالا يازو دا ودنن هدستيه دا بيو وانا أتشكين سمزان الله صلى الله عليه وسلم يا إبيان شيوا amince mata lalata ubangiji subhanahu wataala laifi ne babba daga cikin manyan laifuka su kuma manyan laifuka abu ne wanda ke kai bawa wuta matukar wato bai tuba ba game da wannan laifi kina akwai azaba mai tsanani ga duk wanda ya amince mata lalata ubangiji subhanahu wataala arabi'a mas'ala ta hudu shine yace shiddatul wa'idi fil qunut wato tsananin kashedi da barazana ta azaba game da wato yanki kauna game da jin kan Allah an gane shi ma akwai azaba mai tsanani tunda ya faɗa wa man yaqana min rahmatir rabbihi illa dhallun kuma haka a cikin wannan hadisi kenan ya gano su cewa daga cikin manyan laifuka shine wato yanki kauna game da jin kan Allah a takaice dai kar mu manta babukan da suka gabata tsoro ibada ne an gane ku wanda baya halatta a sarrafa shi ga kowa tsoron da ake kiran shi al-khawfu ta'abbudi tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wannan ibada ce to amma kada tsoron ya kai bawa ya yanke kauna game da jin kan Allah ya ringa ganin cewa Allah ba zai shi kansa ba to wannan haramu ne sannan kuma wato kwadayin jin kan Allah subhanahu wata'ala ar-raja ibada ne wanda akan shi ake gina ibada to kada wato kwadan rahama ta ubangiji subhanahu wataala kuma ya sa mutun ya kasalance ya shantake ya amince ma ta lalata ubangiji kasancewar Allah ne rahama ne to kar ya saka ya zamanto kai ta saba ma Allah subhanahu wataala kaman ta da kamunsa kenan dan haka dai ya zamanto mutun baina bainal khawfi war raja kar ka rinja yadda wani bangare akan wani bangare ka ringa tafiya akan haka a rayuwa in mutun ya shiga yanayin da ya yanke kauna game da ci gaban rayuwa to a wannan lokaci ne ake buƙatar mutun ya rinja yadda bangaren kwadayin rahama ta ubangiji subhanahu wataala akan tsoron azabarsa in mutun ya zo ƙarshe lokacin da mutun yana ganin cewa rayuwa ta zo ƙarshe to abinda ake buƙata mutun ya rinja yadda bangare wanda yake na ar-raja ala janibil khawf dai insha Allah ku zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك